الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 29 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 12 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 26 a bangaren lissafi suratul shu'ara kafin darasi na yau ba ne fi idan da tambayoyi suka iya gabata idan ya bi limami mazauni cika sallah ya zama wajibi a kansa dalilin da ke tabbatar da haka kamar yanda malamai suka faɗa shine faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alaihi kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi manzon Allah ya ce kada ku saba masa don haka sai aka samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas da Abdullahi ibn Umar idan suna hali na bulaguro suka bi limami mazauni cika sallar suke don haka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne matafiyi idan ya bi limami mazauni ya cika sallah na'am kamar wace irin dawa to wanda ya yi da fahimta ita da'awa abu ce kofa buɗe ba ta da wata ƙayyadewa da wasu kwanuka dare da rana musulmi a cikin da'awa yake a gidan shi da ma'aikatar shi da kan hanyar shi da masana'antar shi duk inda yake cikin da'awa yake babu wani lokaci keɓantacce annabi Nuhu alaihi salam Allah ya hakaito mana fadarsa inni da'autu qaumi laylan wa nahara ce ni na kirayi jama'ata tsawon dare da yini don haka a duk inda musulmi yake matsayin mai kira yake zuwa ga addinin Allah babu wani lokaci keɓantacce sai dai ka fuskanci lokaci wanda yake munasib in dai jama'a ne za ka kiraye su ka galgade su to sai ka diba lokacin da ya dace lokacin da suke nutse a wannan lokaci ya fi dacewa ka gabatar musu abinda kake nihin gabatarwa na'am sadaki ba aure ba ne don ka biya sadakin mace baya halitta maka ka kusance ta ka gabatar da wani abu ne wanda bangare ne daga cikin rukunnan aure kamar an baka haɗin kai ne an yarda an amince amma wannan sadaki baya halitta maka kusantar wannan mata kwarai duk wanda ya kusanci macen da ya biya sadaki wannan ya saba ma Allah ya saba ma manzansa kuma ya abin da yake kansa shine tuba ga Ubangiji subhanahu wataala kuma irin wannan yanayi kuma baya halatta a daura aure sai ta yi istibra shi ne sai ta yi jini in ku ta dau ciki to dole sai ta haife wannan ciki na'am kamar ni mutumin da ya kashe kansa ya aikata babban laifi daga cikin manyan laifuka wannan laifi in har Allah bai rangwamta masa ba za a shigar da shi wuta a azabtar da shi gwargwadon laifinsa a ƙarshe ko mun kankantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna kisan kai laifi ne daga cikin manyan laifuka amma baya dawwamar da ma'abucinsa a cikin wuta fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima da yace khalidan fiha malamai suka ce wannan ana kiran shi al-khuludun nisbi ma'ana tsawon zama da zai yi a cikin wuta domin wannan laifi da yazo da shi shine aka ambata dawwama saboda a ka'ida ba abin da ke dawwamar da bawa a wuta faci laifi daya shine hada bautar Allah da wani duk wanda ya mutu yana shirka to wannan zai dawwama a cikin wuta Allah ya haramta masa aljanna kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kamar yadda ya koma faɗa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ Ubangiji ta'ala yace lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani amma yana gafarta duk abin da ke koma bayan shirka ga wanda yaso kisan kai ko yana daga koma bayan shirka haka can yace lalle duk wanda ya hada bautar Allah da wani ya zarce akan haka har mutuwa ta cin masa ba tare da ya tuba ba وقد حرم الله عليه الجنه تبس الله يا حرمتا مس الجنه makomarsa ita ce wuta dan haka mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su to dan haka kuma hadisi na cikin sahihul bukhari cikin kitabul iman maza Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa bayi uni ala allah tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazunu wala taqtulu auladakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ظن الله يشك كل مبايع دني أبسا تشيوا بذاك هذا بوتر الله دوني kuma ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku yi kisan kai ba ba za ku zo da wani yankin ƙarya wanda kuke kaga tsakanin hannuwanku da ƙafafuwanku yace kuma ba za ku saba ba game da duk wani abu wanda yake sananne wanda aka ce ku yi ko wanda aka ce ku daina dan Allah yace duk wanda ya cika da wannan alƙawari to sakamakon shi na ga Ubangiji subhanahu wataala sai yace wanda ya aikata dai daga cikin waɗannan abubuwa fa uki wa fi duniya aka masa hukuba a duniya sata ce aka yanke hannunsa ko zina ce yayi aka masa haddi manzo Allah yace fa huwa kafaratullah ko kisan kai ne yayi shi ma aka kashe shi kamar yanda ya kashe ko aka masa rangwame ya biya diya manzo Allah yace fa huwa kafaratullah wannan hukuba da aka masa shine kankarar wannan laifi Allah ba zai bincike shi da wannan laifi a gobe kiyama sai yace wa man asaba min zalika shay'an wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan yayi zina ko yayi sata ko yayi kisan kai thumma satarahu Allah sannan Ubangiji ta'ala ya lullube shi ba tare da an gano shi maza Allah yace fa huwa ila Allah idan ya mutu akan haka al'amarinsa na ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga damar yi masa rangwame yayi masa rangwame wa in sha'a aqabahu in ya ga dama kuma yayi masa hukuba dan haka maganar cewa wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri, wannan ba aqida bace ta Ahlus Sunna wal Jama'a, aqida ce ta Khawarij. Domin Khawarij sune suke kafirtar da mutum a sababin aikata babban laifi. Aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a a sababin aikata laifi babba daga cikin manyan laifuka, in dai ba shirka bace to mutum baya kafirta. An gane ku? Sai dai idan ya halitta wannan aiki, domin kuma duk wanda ya halitta haram wannan ya kafirta. Amma in ya san aikin sako ne kuma ya aikata, to koda ya mutu bai tuba ba, baka da dalilin da zaka kafirtar da shi, kuma baka da dalilin da zaka ce wani a yanzu ma ana wuta. Iya abinda zaka yi sai ka miƙa lamarinsa zuwa ga mashi'a ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. In Allah ya ga damar rangwamta masa, yi masa rangwame. In ya ga damar azabtar da shi, ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 175, wanda aya ta 175 cikon bayani ne game da kissar Annabi Lut alaihi salam. Annabi Lut, kamar yadda Allah ya hakaito mana, ya aika shi izuwa jama'arsa domin ya kiraye su izuwa kadaita shi a cikin ibada, kuma su daina wannan aiki na alfasha wanda suka dukufa a kansa suka naci, wanda aiki ne wanda yake ya kai gaya a wajen muni, shine namiji ya je ma namiji dan uwansa ta hanyar saduwa. To a lokacin da shi Annabi Lut alaihi salam ya tafi izuwa jama'arsa, ya bayyana musu cewa matsayinsa manzo ne na musamman Allah ya aiko shi izuwa gare su domin ya kiraye su izuwa kadaita Ubangijinsu a cikin ibada, kuma wannan aiki na alfasha da suke su daina, kuma ya tabbatar musu cewa shi fa akan wannan sako da aka aiko shi da shi amintacce ne, ba maganar ragi ko kari, kuma ba maganar yanke abinda ba shi bai jingina ma Ubangijinsa. Don haka ya ce inni lakum rasulun amin, ya ce lalle ni dai gare ku manzo ne wanda yake amintacce, don haka fattakullaha wa adiu, ku kiyayi Ubangijinku, ku tsara dokokinsa, kuma ku yi munda'a game da duk abinda na umarce ku da shi ko abinda na ce ku daina. Don haka yace wa ma as'alukum alaihi min ajr, bana tambayar ku wani lada akan isar da wannan sako, in ajri illa ala rabbil alamin, lada na bai zamanto ba face na ga Ubangijin halittu wanda ya tudo shi zai biya ni. To a lokacin nan ya ringa jan hankalin sa, yace ata atuna zukurana min alalamin, yanzu kwa ringa jima mazaji min alalamin, wato daga cikin ƴaƴan Adam. Abinda ake nihi da al'alamin a nan kenan sune ƴaƴan Adam. A ta atuna zukurana, yanzu kwa ringa jima mazaji min al'alamin, daga cikin ƴaƴan Adam, ma'ana namiji ya je ya sadu da dan uwansa namiji. Watazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, kuma kuna barin abinda Ubangijinku ya halitta saboda ku, min azwajikum, na mace ki. Ga abinda Allah ya halitta saboda ku, kuma ku bar abinda Allah ya halitta ta kanas saboda ku, su ne mata, kuma namiji ya ringa jema dan uwansa namiji. Yace bal antum qaumun adu, bari dai ku dai mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka daga halak izuwa haram, ma'ana mutane ne ƴan ta'adda. Nizami ya biyo bayan amsa, sai suka ce masa la'in lam tantahi ya Lulu, suka ce ya kai Lulu, in har baka dina wannan faɗa da kake na cewa mu dina jima ɗan uwanmu maza da cewa kuma mu kadaita Ubangijinka a cikin ibada, in har baka daina wannan magana, suka ce la takunanna minal mukhraji, lalle zaka zamanto daga cikin ababan fitarwa daga alkarim, ba za mu barka ka ci gaba da zama a cikin alkarim, za mu fitar da kai in har baka daina ba. Wannan damar sunna ce ta kafiran farko. In an kai su bango, to matakin da suke dauka na farko, shi wanda ke faɗa musu gaskiya su fitar da shi daga garin. shine anan shi ma suke masa kashir da barazana suka ce masa la illam tantahi ya lu suka ce ya kai lodi in har baka daina wannan magana taka suka ce la takunanna min al-mukhrajin lalle zaka zamanto daga cikin ababan fitarwa daga alkarin qala sai annabi lodi alaihi salam yace da su inni li amalikum min al-qali yace lalle ni ina daga cikin masu ki masu kyama game da aikin ku domin wannan aiki da kuke tuni ban yadda da shi ba ina kinsa ina kyamarsa lafazin qalin jami'i ne na qalin an ciro shi ne daga alqila alqila ita ce kiyayya kyamar abu da kinsa kamar yadda yace ma wanda aka rabbuka wa ma qala shine yace ne inni li amalikum min alqali yace lalle ni ina daga cikin masu ki masu kyama game da aikin ku sai ya addu'a yace rabbi ya ubangiji na najjini wa ahli roƙonka nake ka tsiratar da ni da iyali na mimma ya amaluna game da abinda waɗannan jama'a tawa suke aikatawa ubangiji ta'ala yace fa najjaina wa ahlihi ajma'in a lokacin da azaba ta sauka sai muka tsiratar da annabinmu annabi Lut wa ahlihi da iyalinsa ma'ana waɗanda suka yi imani da shi ajma'ina gaba daya Ubangiji ta'ala ya ce illa ajuzan sai dai wata dattijuwa ita ce matar annabi Lut fil ghadirin Ubangiji ta'ala ya ce ita ta kasance a cikin masu wanzuwa a cikin azaba domin ita bata yadda da annabi Lut a matsayin manzo ba ta kafirce masa ta kafirce ma Ubangijin da ya aiko shi kamar yadda can Allah ya faɗa mana a cikin suratul tahrim ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين شنو Ubangiji ta'ala yace illa ajuzan sai dai wata dattijuwa ita ce matar annabi Lut fil ghadirin ta kasance a cikin masu wanzuwa a cikin azaba ثم دمرنا الاخرين Ubangiji ta'ala yace sannan muka halakar da al-akhirin ma'ana sauran jama'ar sune waɗanda ba su yi imani da annabi Lut wa amqarna alaihim maqara Ubangiji ta'ala yace muka musu ruwa ruwa na musamman shine ruwan duwatsu fasa'a maqarrun munzirin Ubangiji ta'ala yace ruwan wanda aka musu gargadi ba su karbi gargadi ba ya munana ya gabata irin ruwan da Allah ya musu a cikin suratul Hud kamar yadda Allah ya faɗa falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amqarna 'alayha hijaratan min sijilin mangudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id haka kuma Allah ya maimaita mana a cikin suratul Hijr irin ruwan da ya musu shine ruwan duwatsu bayan wato amma alkaryar ta su juyin waina Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika ya giggiba alkaryun gaba daya sai da aka yi sama da su sannan aka musu juyin waina mala'ika ya kifar da su sannan Ubangiji ta'ala ya biyo baya da yi musu ruwa wanda yake na duwatsu shine cewa arsalna alaihim hijaratan min sijil ko kuma wa arsalna shine yake cewa falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amqarna 'alayha hijaratan min sijilin mangud Ubangiji ta'ala yace muka musu ruwan wato duwatsu min sijilin ma'ana na lakar hutar jahannama mangudin wanda yake kuma abin jerawa mai bibiyar juna musawwamatan inda rabbik kuma an adamta shi a wajen Ubangijinka kowane dutse da sunan wanda za a jefa Ubangiji ta'ala yace wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id shine anan yace wa amdarna alaihim maqara Ubangiji ta'ala yace mun musu ruwa ruwa na musamman shine ruwa na duwatsu fasa'a maqarrun munzari Ubangiji ta'ala yace ruwan wanda aka musu galgadi ba su karbi galgadi ba ya munana domin ruwa ne wanda yake na azaba shine Ubangiji ta'ala yace inna fi zalika la'aya lalle game da wannan issa ta annabi Lut da jama'arsa wato akwai aya mai nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wataala kuma mai nuna cikar kudurarsa wanda wannan kissa ta isa mai hankali ya dauki zina ya kadaita Allah a cikin ibada wama kana aktharuhum mu'minin, Ubangiji ta'ala yace mafi yawan su dai ba masu imani bane, domin shi ma annabi Lut waɗanda suka yi imani da shi ba su wuce a lissafa ba. Sai yace wa inna rabbaka, lalle ubangijinka, lahuwal aziz, shine mabuwayi kasaitacce wanda ke sama da kowa da komai da rijaye wanda ba a rijayarsa, kuma babu wani abu a cikin sammai ko kasai da ke gagarar shi. Ar-Rahim kuma shine majiƙai game da bayinsa muminai, don haka da azaba ta sauka ya ji kan annabinsa annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani da shi, ya tsiratar da su. Waɗanda suka ƙaryatar da annabin gaba ɗayansu Allah ya halakar da su. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Ubangiji ta'ala na faɗa, kazzaba ashabul aikatil mursali, wato mutanen rukuki, ma'abuta rukuki su ne mutanen annabi Shu'aib. Ubangiji ta'ala ya ce su ma sun ƙaryatar da manzanni. Idan aka ce al'aika, wato a Hausa shi ne rukuki, inda itace suke haɗe suka sarƙe da juna. An gane ku, da wanda itace suka haɗe shi ne ake kira da al'aika. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce kazzaba ashabul aikatil mursali, wato ma'abuta rukuki sun ƙaryatar da manzanni. Idza qala lahum shu'aib, lokacin da annabin Allah annabi Shu'aib ya ce da su ala tattaqun, shin yanzu ba za ku kiyaye azabar Ubangijinku, ma'ana ku kadaita shi a cikin ibada, ala tattaqun, yanzu ba za ku ji tsoron Ubangijinku ku daina saba masa? Duk manzannin da suka gabata a cikin wannan sura, Ubangiji ta'ala yakan ce idza qala lahum akuhum, kamar yanda yace idza qala lahum akuhum Nuhun ala tattaqun, idza qala lahum akuhum Hudun ala tattaqun, idza qala lahum akuhum Salihun ala tattaqun, idza qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Shi ko sai yace idza qala lahum Shu'aib, idza qala lahum Shu'aib. Ubangiji ta'ala yace ba su labarin lokacin da Shu'aib alaihi salam yace da su ala tattaqun, yanzu ba za ku tsoraci Ubangijinku ku kadaita shi a cikin ibada? Ba a ce dan uwansu bane, yasa? Saboda kasancewar an danganta su zuwa wani abu wanda bai dace ba a ce an danganta annabi Shu'aib zuwa gare shi, saboda su suna bauta ma wannan rukuki, wannan rukuki shi ne suke bauta ma. To dan haka Ubangiji ta'ala da ya ce kazzaba ashabul aika, an danganta su zuwa kenan abun bautar su wannan rukuki da suke bauta ma. Dan haka anan sai Allah ya yanke hukuma danganta tsakanin shi da su, tare da cewa dan uwansu ne. Amma sabani ga wasu malamai da suke fadar cewa annabi Shu'aib baya daga cikin mutanen aika, shi yana daga cikin mutanen Madiyana, suka ce domin an aika shi ne zuwa al'umma biyu, da mutanen Madiyana, sannan kuma an aika shi zuwa su ashabul aika. shi kuma gaba ɗayan su sune dai mutanen ashabul aikakin sune dai mutanen Madina. Me yasa? Saboda dukkan labazin ayoyin da yazo dai ne iya abin da yake umarnin mutanen Madina shine cika zakka da rashin tauye zakka da suke. To haka su ma wannan ashabul aika, dan haka duka al'umma dai ce wanda Allah ya tura annabi, to annabi Shu'aib sune ahlu Madina kuma sune ashabul aika. To shine anan yace kazzaba ashabul aika aikatil mursali, wato ma'abuta rukuki sun ƙaryatar da manzanni domin sun ƙaryatar da annabi Shu'aib. Ya maimaito a baya ƙaryatar da manzo ɗaya tamkar ƙaryatar da manzanni ne gaba ɗaya. Don haka imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala baya tabbata sai ka yi imani da su gaba ɗayansu ba tare da bambanta tsakaninsu. Shi ne ya ce idza qala lahum Shu'aib, Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin lokacin da annabi Shu'aib alaihi salam ya ce da su ala tattakun, yanzu ba za ku tsoraci Ubangijinku ku kaɗaita shi a cikin ibada. Yace inni lakum rasulun ali, yace lalle ni dai gare ku manzo ne na musamman kuma wanda yake amintacce akan sakon da aka azama, ba maganan na rage wani abu ko na ƙara ko na kume wani abu na kisar muku da shi. An gane ko? Inni lakum rasulun ali, yace lalle ni dai gare ku manzo ne kuma wanda yake amintacce. Idan aka ce amana shine duk abin da aka baka ka kiyaye, ba maganar ragi ko kare, kuma ba maganar tozartarwa. To annabawan Allah da manzanninsa suna da wata sifa wadda take lazima kafin Allah ya turo su a matsayin manzanni, kuma haka bayan ya turo su shine rukun amana. Duk abin da Allah ya dora musu na sako, to ba sa kuye wani abu ko su ragi ko su kara ko su kagi wani abu, abinda ba a ce su faɗa ba su faɗa. Duk iya abinda aka tura, abinda suka faɗa iya abinda aka ce su faɗa ne. To na haka shine anan yace inni lakum rasulun amin, yace lalle ni dai gare ku manzo ne wanda yake amintacce. Sai yace fattakullaha, ku ji tsoron Ubangijinku, ku tsare dokokinsa, domin tsare dokokinsa shine zai zame muku garkuwa tsakaninku da azabarsa. Wadi'un, yace kuma ku yi biyayya game da duk abin da nace ku yi ko nace ku daina. Wama as'alukum alayhi min ajr, yace bana tambayar ku wani lada akan isar da wannan sako. Balantana ku ce abin da nake nema a hannunku shine yake shine zai hana ku karɓi gaskiya, yace bana buƙatar komai na lada a ku. Shine yace wama as'alukum alayhi min ajr, bana tambayar ku wani lada alaihi akan isar da sakon Ubangiji na. Ina ajriya, yace lada na bai zamanto ba illa ala rabbil alamin, face na ga Ubangijin halittu wanda ya turo ni shi zai biya ni. Sannan yace da su aukul kaila, yace ku cika ma jama'a zakka, in za ku yi musu awo to ku cika zakka. Aukul kaila, yace ku cika zakka. Wala takunu minal muksiri, kar ku zamanto daga cikin masu tauye ma jama'a haƙuƙuwansu. Wazinu bil qisṭasil mustaqim, yace kuma ku yi awo da sikeli wanda yake mai kyakke, kenan ba wanda yake da karkata ba wanda za ku tauye ma jama'a haƙinsu. In za ku yi awo, ku yi awo da sikeli wanda yake mai kyakke. Wala tabqasu an-nasa ashya'ahum, yace kar ku tauye ma jama'a kayansu, ma'ana ku tauye musu haƙinsu, kar ku yi haka. Yace wala ta'asaw fil ardi mufsidin, kuma kar ku tafi a ban ƙasa kuna masu yada barna. Anan ya hale su game da wani aiki na sako wanda suka shahara da shi, shine cin haƙƙin jama'a, ma'ana tauye zakka da suke. Idan aka ce alkai wato shine zakka, idan aka ce alqisqas wato shine sikeli. Kamar yadda can yake cewa wala tanqusul mikyala wal mizan, kar ku tauye mikyal shine zakka wal mizan wato da sikeli. To su iya abinda suka shahara, in za su auni kaya a wajen jama'a za su cika zakka, amma in su ne za su auna ma wani wanda yake da bukatar sa sayar masa to sai su tauye zakka. Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wata'ala yayi kashidi da barazana sura ta musamman ya saukar akan masu aikata irin wannan ta'addanci tauye zakka. Ubangiji ta'ala ke faɗa wailul lil muqaffifi, tsananin azaba a ranar kiyama ya tabbata lil muqaffifin, ga masu bakace zakka, masu bakace. Sai ya ce allazina izaktalu alan nas, su ne waɗanda idan za su auni kayan mutane yastawfun, sai su cika zakka. Kenan in su ne za su auna, su sa tiya su auna, to cika zakka suke. Wa idza kaluhum, in ko su ne za su auna ma mutane aw wanda yake na zakka, aw wazanuhum, ko za su auna musu aw na suke ne, Ubangiji ta'ala ya ce yuksirun, sai su tauye zakka. Kenan in za su auna su sanya babbartiya kuma su cika, amma in za su auna ma jama'a sai su sanya karamartiya, kuma maimakon su cika maka tiya ba sa cikawa. To shi ne a nan yake jan hankalinsu. Annabi Shu'aib ya ce auful kaila, ya ce ku cika ma jama'a zakka in za ku yi musu awu. Wala takunu, kar ku zamanto minal muksirina, daga cikin masu tauye ma jama'a haƙƙinsu. Wazinu, ya ce in za ku yi awu na sikeli, to ku yi awu bil qisqas, wato da sikeli mustaqim, wanda yake miƙeƙƙe. Wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum, kar ku tauye ma jama'a kayansu, ma'ana haƙƙinsu kar ku tauye musu, ko mun kankanta shi. Wala ta'asaw fil ardi mufsidin, kuma kar ku tafi a ban ƙasa kuna masu yaɗa barna. Saboda bayan tauye zakka akwai abin da suka shahara da shi, shine fashi, a tsari hanya a razanar da mutum, a kwace masa dukiya. Aikinsu ne daga cikin ayyukan da suka shahara da shi. Shine anan Allah yake hannunsu game da wannan aiki, yace wala ta'asaw, kar ku tafi fil ardi a ban ƙasa mufsidina, kuna masu yaɗa barna. Kamar yanda ya gabata a cikin suratul a'raf, wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghuna hadi waja. Ubangiji ta'ala yace wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna, kar ku zauna akan kowane gwadabe kuna razanar da mutane, ku tsare hanya kuna kwace ma jama'a kaya kuna razanar da su. Ubangiji ta'ala yace ku dena. To shine anan yace wala ta'asaw fil ardi mufsidin, kar ku tafi a ban ƙasa mufsidina, kuna masu yaɗa barna, shine fashi da makami. Sai yace wattaqul ladhi, ku ji tsoron Ubangijin da khalaqakum, ya halicce ku a babu ku. Waljibillatal awwalin, kuma ya halicci halittu na farko, ma'ana al'ummin da suka gabace ku, uwayenku da kakanninku. Ku ji tsoron Ubangijin da ya halicce ku, ya halicci uwayenku da kakanninku. Kamar yadda can Annabi Musa ya faɗa rabbu kuma rabbu abaikum al-awwali, shine yace wattaqul ladhi khalaqakum, ku ji tsoron Ubangijin da ya halicce ku. Waljibillatal awwalin, ya halicci halittu na farko. Aljibilla ana nihi al-khalq, shi ya halicce ku, kuma shi ya halicci halittu na farko. Me ake nihi da halittu na farko? Sune al'ummin da suka gabace ku, uwayenku da kakanninku. To ku ji tsoron wannan Ubangiji. Qalu, sai suka ce da Annabi Shu'aib, innama anta minal musahhari, lalle kai Shu'aibu kana daga cikin waɗanda suke ababan juyar ma da hankali. Kana daga cikin ababan juyar ma da hankali, ma'ana dabo ne ya same ka, don haka kake irin waɗannan maganganu. Innama anta minal musahhari, suka ce lalle kana daga cikin waɗanda aka juyar da hankalinsu, don haka kake irin waɗannan maganganu. Bugu da ƙari suka ce wa ma anta illa basharun mithluna, kai dai baka zamanto ba face kawai ɗan adam ne tamkar mu. Yanda muke ci muke sha, kai ma kana ci kana sha. Yanda muke zuwa kasuwa, kai ma kana zuwa. Yanda muke rashin lafiya, kai ma kana yi. Menene bambancin ka da mu? Suka ce masa wa inna dhunnuka laminal kadhibin, tabbas kai mu muna zato ma kana daga cikin waɗanda suke makaryata. Ko kuma wa inna dhunnuka, mu ba ma zatanka sai dai laminal mukadhibin, kana daga cikin waɗanda suke makaryata, masu faɗar maganar da ba haka ba. To haka idan ka koma can cikin suratul Hud, kamar yadda ya gabata, suke cewa ya Shu'aibu, as-salawatuka ta'muruka an natruka ma yaf'alu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid. Suke cewa ya kai Shu'aibu yanzu sallarka ita ce yanzu take umarninka cewa mu dena abinda uwayenmu suke aikatawa na bautar gumaka, ko kuma mu dena iya abinda muke so a cikin dukiyarmu, cewa kawai daidai in za mu yi awo mu cika zakka kar mu tauye kai ka hana mu abinda muke so mu yi a cikin dukiyarmu. Sai suke faɗa masa ta hanyar izgili da ba'a innaka la antal halimur rashid. Shine anan suke faɗa masa bakar magana na cewa wa inna dhunnuka laminal kadhibin, lalle mu muna zaton cewa kana daga cikin magaryata masu faɗar abinda ba haka ba. Suka ce fa asqil alaina kisafan minas sama, in har ka isa to ka rubuto mana wani yanki na samaniya take yanki akan mu, in kunta minas sadiqin, in har ka zamanto daga cikin masu gaskiya cewa kai manzo ne na musamman Allah ya aiko mana. To in ka isa ka sanya sama, ma'ana ka rubuto mana wani bangare daga cikin samaniya. Shine suka ce fa asqil alaina kisafan minas sama'i, wato ka rubuto mana kisafan wani yanki minas sama'i na samaniya kenan ya fado ya kashe mu, in kunta minas sadiqin, in har ka kasance daga cikin masu gaskiya cewa manzo ne Allah ya aiko ka zuwa gare ni. Irin wannan gaske da suka ma Annabi Shu'aib, wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kafiran Makka sun masa irin wannan gaske, kamar yanda ya gabata a cikin suratul Isra, au tuski da samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'ti billahi wal malaikati kabila. Suka ce au tuski da samaa kama za'amta alaina kisafan, suka ce ko kuma ka rubuto mana wani yanki wanda yake na samaniya ya fado ya kashe mu, au ta'ti billahi, ko kuma ka zo da ubangijin da ya aiko ka wal malaikati da malaiku kabila, ma'ana gaba da gaba. Allah ya ce shi kai shi ya aiko mana kai, kuma su malaiku su shaida su ce kwarai haka ne. To shine anan mutanen Annabi Shu'aibu ashe sun rigayi kafirin Qurayshawa faɗa ma annabin su irin abinda suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine suka ce fa asqil alaina kisafan minas sama, in har ka isa kai Shu'aibu wato ka rubuto mana wani yanki na samaniya, in kunta minas sadiqin, in har ka kasance daga cikin masu gaskiya cewa Allah ya aiko ka zuwa gare ni. Qala sai Annabi Shu'aib ya ce rabbi a'lamu bima ta'maluna, ubangiji na wanda ya aiko ni shine mafi sani bima ta'maluna game da abinda kuke aikatawa, in har kun cancanta ya damge ku da irin wannan azaba to ba gagara shi ba za ku yi. Ubangiji ta'ala ya ce fa fakadzabuhu, kaga wannan irin hakuri na annabawan Allah kenan, ga irin maganar da suka gaya masa, amma ga irin amsar da ya ba su, chai rabbi a'lamu bima ta'maluna, ubangiji na shine mafi sani bima ta'maluna game da abin da kuke aikatawa, in har kun cancanta ya damke ku da irin wannan azaba to ba gagara shi ba za ku yi. Sai ya ce fakadzabu, ubangiji ta'ala ya ce sun karyatar da Shu'aib, fa akadhahum azabu yawmiz zulla, ubangiji ta'ala ya ce azabar yini na girgije wato sai ta damke su, innahu kana azaba yawmin azim, ubangiji ta'ala ya ce wannan azaba ko ta kasance azaba ce ta yini wanda yake mai girma. A lokacin da suka karyatar da Annabi Shu'aib, ubangiji ta'ala ya damke su da wata azaba shine sanadin zafi, kuna da rana, duk inda mutum ya shiga to zafi ne wanda yake na bala'i, ko kogon dutse mutum ya shiga, ko daki, ko ina ne zafin sai ya ji ya tsananta, suka rasa inda za su shiga. Ubangiji ta'ala sai ya gangama wani girgije ya haɗu gaba ɗayan su, sai suka ringa tattaruwa ƙarƙashin girgije domin shan inuwa, shine abdulla inuwa ta girgije Allah ya musu. Sai da suka tattaru gaba ɗayan su ƙarƙashin wannan inuwa ta girgije, Ubangiji ta'ala farko ya sanya kasa ta yi girgiza, sannan ya sanya kuma mala'ika ya yi tsawa, sannan kuma girgije ya ringa ruwan wuta. Gabadayansu Allah ya halakar da su. Don haka can izgidan da suka yi da Annabi Shu'aibu na cewa in har bai daina ba za su fitar da shi, kamar yadda ya ce, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aibu aw la taqudunna fi millatina qala aw law kunna karihin. To anan sun yi famar cewa in har bai daina ba za su fitar da shi daga alƙaryarsu. To dan haka kenan wannan kashidi da barazana da suka mishi na cewa za su fitar da shi suka rarrubta shi. Ubangiji ta'ala sai ce, fa akhazatuhumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimi, girgizar ƙasa sai ta damke su, sai suka zamantu suna gurhwana akan gwiwoyinsu suna matacci. Allah ya damke su da wannan azaba. A cikin suratu Hud sun yi izgidi da ba'a game da Annabi Shu'aib da suka ce, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid. Dan haka Ubangiji ta'ala sai ya kama su da tsawa ta mala'ika, saboda yasa izgidi suka yi da annabi shi. Shine ya ce, wa akhazatil ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. To anan kwa me suka yi? Anan sun faɗa ga Annabi Shu'aib cewa wai in har ya isa annabin Allah ne ya rubuto musu da wani yanki na samaniya ya faɗo ya kashe su, in har ya kasance yana daga cikin masu gaskiya cewa annabi ne Allah ya aiko shi. To dan haka anan sai Allah ya damke su da irin wannan nau'in azaba. Allah ya sanya girgije ya haɗu, suka je suka haɗe ƙarƙashin girgijen kuma ya musu ruwan wuta. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce, fa kadzabuhu, sun ƙaryatar da Annabi Shu'aib, fa akhadhahum azabu yawmi dhulla. Ubangiji ta'ala ya ce, azabar yini wanda yake na girgije sai ta damke su. Innahu kana azaba yawmin azim. Ubangiji ta'ala ya ce, lalle wannan azaba ta kasance azabar yini ce wanda yake mai girma. An gane ko? Azaba ce ta yini wanda yake mai girma, babbar azaba ce Ubangiji ta'ala ya musu. Wannan shi girgije, abinda aka san da shi shine ruwa ya sakar da ruwa. To amma girgijen sai ya zamanto ruwan wuta ne musu. Su sun shiga karkashin girgije, gaba ɗayan su sun tattaru domin su sha inuwa. To sai azabar Allah ta biyo baya, ta fito ta inda ba sa zato ba sa tsammani. Kasa ta yi girgiza, mala'ika ya yi tsawa, kuma girgije ya yi aman wuta. Ubangiji ta'ala ya ce, inna fi zalika la'aya, lalle game da wannan kissa ta mutanen annata Annabi Shu'aib da jama'arsa, Ubangiji ta'ala ya ce, akwai aya mai nuna kadaitata da girman kudurata, ma'ana cewa ba wanda ya sai gagaru Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, mafi yawansu dai ba masu imani ba ne. Shi ma Annabi Shu'aib, waɗanda suka gaskata shi ba su wuce a lissafin ba. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, lalle Ubangijinka shi ne Ubangiji wanda yake ƙasaitacce, wanda ba a rinjayarsa, Ar-Rahim, kuma shi ne majiƙai game da bayinsa mu'minai. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin, lalle wannan abinda ka zo da shi na Al-Qur'ani, Ubangiji ta'ala ya ce, la tanzilu rabbil alamin, saukakke ne daga wajen Ubangijin halittu. Dan Allah yana ba da shaida da kansa cewa wannan Al-Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke karantawa shine ya saukar da shi. Shine ya ce, wa innahu, lalle Al-Qur'anin nan da ka zo da shi, la tanzilu rabbil alamin, saukakke ne na Ubangijin halittu, ma'ana Allah ne ya saukar da shi. Nazala bihi ruhul amin, wato ran tsarki wanda yake amintacce shine ya sauka da wannan Al-Qur'ani, ala qalbika, wato ga zuciyarka, har ka kiyaye shi ka haddace shi, li takuna minal munzirin, wato dan ka zamanto daga cikin masu galgadi, masu tsoratarwa game da azabar Allah. Allah ya saukar da Al-Qur'ani ta tsanin wa, shine ta hanyar wato Jibrilu alaihi salam, domin shi yake ciro Al-Qur'ani ya zo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce, nazala bihi ruhul amin, wato ran tsarki amintacce shine Jibrilu alaihi salam, shi ya sauka da wannan alqur'ani ala kalbika wato ga zuciyarka domin zuciya ita take kiyaye abu take haddace shi li takuna min almunzirin ubangiji ta'ala yace dan ka zamanto daga cikin masu gargadi game da azabata kenan kafin shi masu gargadi sun gabace shi sune manzannin Allah da annabawa to anan Allah ya saukar masa da wannan alqur'ani dan ya kasance daga cikin jimillar masu gargadi game da azabar Allah sai yace bi lisanin arabiyyi mubin wannan alqur'ani kuma ya sauka wato da harshe wanda yake na larabci mubin wanda yake ma'abucin fasaha saboda yare ne wanda daga anyi zaka fahimci inda aka sa gaba shine Allah ya siffanta shi da wannan sifa bi lisanin arabiyyi da harshe wanda yake na larabci mubin wanda yake ma'abucin fasaha dan haka alqur'ani larabci ne baya halatta karanta shi da wani yare ko ma wani yare kake ji dole ka karanta shi da larabci sai dai tarjuma shi ma'ana fassara shi da kowane yare mutum yana iya yi amma in dai karantawa ne to dole sai dai da larabci sai yace wa innahu wato lalle shi wannan alqur'ani da kazo da shi lafi zuburil awwalin ubangiji ta'ala yace labarin sa na cikin littattafai na farko ma'ana littattafan da suka gabace shi At-Taura da Injila da Zabura da sauran littattafai akwai labarin wannan Al-Qur'ani a cikin su ko kuma wa innahu lalle shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin wannan labarin sa da sifofin sa lafi zuburil awwalin wato yana cikin littattafai na farko lafazin zuwur jami'i ne na zabur in aka ce zabur littafi kenan kenan anan sai kamar da damir zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innahu lalle shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato labarin sa da sifofin sa da kamannin sa lafi zuburil awwalin yana cikin littattafai na farko ma'ana at-taura da injila da zabura Allah ya bayyana sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su sai yace awalam yakullahum aya awalam yakullahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il an gane ku awalam yakullahum ayatan wai shin yanzu ba zai zame musu aya wanda take nuna gaskiyar annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya'lamahu ulama'u bani isra'il sanin da malaman banu isra'ila suka masa domin mutanen makka kafiran makka kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa sun aika ma yahuda wanda ke zaune a madina suka tambaye su game da wannan wanda ya fito yana da awar cewa annabi ne manzo ne Allah ya aiko shi suke tambayar yahudawa su faɗa musu shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane suka tambaya musu cewa tabbas haka ne sun samu bayani sun samu sifofin sa a cikin littafin su na at-taura to shi ne irin wannan shaida da malaman banu isra'il irin su abdullahi ibn salam da sauransu sun ba su bayanin cewa kwarai sun san da shi Allah ya bayyana musu sifofin sa da kamannin sa a cikin littafin sa na at-taura shine Allah ya ce wannan shi bai zame musu aya ba ai ya isa ya zame musu aya a bisa gaskiyar annabtar shi ma'ana su gaskata shi su bi shi shine ya ce awalam yakullahum ayatan shin yanzu bai zame musu ba aya wanda ke nuna gaskiyar annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya alamahu ulama'u bani isra'il sanin da malaman banu isra'ila suka masa ai ya ishe su aya ga su ba su taba haduwa da shi ba to amma sun san da shi kafin ya zo madina su haɗu da shi sun san da shi tunda sun karanta sifofin sa a cikin littafi sai yace walau nazzalnahu ubangiji ta'ala yace da mun saukar da wannan alqur'ani ala ba'dil ajamina wato ga sharan gwarawa in aka ce ajami jam'i ne na ajami in aka ce ajami wanda baya jin larabci an gane ku shine a Hausa ake kira bagwari kenan dare duk wani yare ko ma bayan larabci gwaranci ne larabci shine harshe wanda yake ma'abucin fasaha ma'ana shine nan Allah yace walau nazzalnahu yace da a ce mun saukar da wannan alqur'ani ala ba'dil ajamina ga wani daga cikin gwarawa Allah ya saukar masa da wannan alqur'ani fa qara'ahu alaihim shi wannan bagwari ya karanta musu alqur'anin ma kanu bihi mu'minina, ubangiji ta'ala ce ba za su yi imani da shi ba. Me yasa? Saboda ai ba yaran su bane na larabci, dan jiji da kai da girman kai ba za su bi shi ba. Inda a ce wani ne ba balarabe ba, a ce Allah ya saukar masa da wannan alqur'ani, kuma ya zo ya karanta musu wannan alqur'ani ba da larabci ba. Ubangiji ta'ala ya ce ma kanu bihi mu'minina, ba za su yi imani da shi ba. To kaga wannan abun mamaki, shi manzon da ya zo da littafin balarabe ne, kuma dan danginsu ne, kuma alqur'anin da ya zo da shi kuma yaransu ne na larabci, ya karanta musu wannan littafi kuma ba su yi imani da shi. To ina a ce wani bagwari ne can daban aka saukar masa da wannan littafi, kuma littafin ya sauka da wannan yare na gwaranci, kuma ya zo ya karanta musu. To shine a nan Allah yake ba da shaidar cewa inda a ce mun saukar da wannan alqur'ani ala ba'dil ajamina, ga sharan wasu gwarawa, ma'ana a turo wani wanda yake ba balarabe ba, faqara abu alaihim, ya karanta musu wannan littafi wato da gwarancin, ubangiji ta'ala ya ce ma kanu bihi mu'minin, basu zamanto ba za su yi masu yin imani da shi. Kamar yadda can za mu iske cikin suratu Fussilat, ubangiji ta'ala ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyun wa arabi. Ubangiji ta'ala ya ce inda a ce wannan littafi da ka zo da shi mun maida shi wato littafi ne wanda yake gwaranci cewa ba larabci ba, laqalu da sun fada laula fussilat ayatu, me ya hana wato arabi ayoyinsa daki-daki ai mana bayani yadda za mu fahimta. A'jamiyun wa arabi, suka ce yanzu ya yiwu littafi ya zamanto gwaranci kuma manzon da ya zo da shi ya zama balarabe, yaya za a yi irin haka? Shi ne a nan ubangiji ta'ala ya ce walau nazzalnahu, da a ce mun saukar da wannan alqur'ani ala ba'dil ajamina, ga sharan wasu gwarawa, ma'ana wanda baya jin larabci, a ce shi ne ya zo da wannan alqur'ani, faqara abu alaihim, ya karanta musu alqur'anin da yaran na gwaranci, ma kanu bihi mu'minina, ubangiji ta'ala ce ba su zamanto ba za su yi imani da shi. Kazalika ubangiji ta'ala ya ce kamar yadda suka karyatar da wannan alqur'ani, salaknahu fi qulubil mujrimin, haka muke shigar da karyatarwar a cikin zukatan waɗanda suke kangarari, duk wani kangarari, kamar yadda Allah wato kamar yadda waɗannan jama'a ta Qurayshawa suka karyatar da alqur'ani kafiran Qurayshawa, to haka Allah yake shigar da karyatar da alqur'ani a cikin zuciyar duk wani kangarari. Shi ne ya ce kazalika kamar yadda suka karyatar da kai, suka karyatar da littafin da ka zo da shi, salaknahu, haka muke shigar da karyatarwar fi qulubil mujrimin, a cikin zukatan duk wasu kangarari, la yu'minuna bihi, ubangiji ta'ala ya ce ba za su yi imani da wannan alqur'ani, hatta yarau al'azab al'alim, sai sun ga azaba ma'abuciyar radadi ido da ido, shi ne a lokacin mutuwa. Kuma in sun yi imanin kuma ba zai amfane su ba, saboda sun shiga halin da ko mutum ya tuba Allah baya karɓar tubarsa, domin duk wanda ya shiga halin fitar rai ko da ya yi imani Allah baya karɓar imaninsa. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa, innamat tawbatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi shahadati kuma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. دلوك تشند باوا يشغى هاني نفتره تكويا توبة ألا بايا كربان توبانسا تلاك فرعون يشغى تشكموا أن ينهي توبة أما ألا يكرب توبانسا دنيا النبي موسى ياي الدعاء رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. يَتِي يَا اللَّهُ كَشَافِي دُكِيَرْسُ كَهَلَكَتْ دَئِدَا, يَا اللَّهُ كَدَوْرَ زُكَاتَنْسُ كَدَ سُيِي إِيمَانِي سَيْ سُنْغَا عَذَابَ مَأْبُوتِيَر رَدِي. تو دَي يَغَا عَذَابَ مَأْبُوتِيَر رَدِي لُوكَاشِنْ دَ رُوَا يَا فَارَ دَغُوشْ يَنَا سَمَا يَنَا كَسَا يَغَا هَلَكَا إِيدُو دَ إِيدُو. شِينِي أُبَنْجِي تَعَالَى يَتِي حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ubangiji ta'ala ya ce lokacin da dulmiya ta cimma Fir'auna sai ya ce amantu, sai ya ce wannan hatta ya za adraka bulgaraku ala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il, ya ce nayi imani lalle yanda al'amarin yake babu wani Allah wanda ya cancanta a bauta masa face Allahn da banu isra'ila suka yi imani da shi. Yace wa ana minal muslimin, ni ma ina daga cikin masu meka wuya da ji da bi zuwa gare shi. Allah yace al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal muslimin, yanzu zaka yi imani gabanin haka kuma ka saba mana, ka ketare iyaka, ka kasance daga cikin waɗanda suke mabannata. Kaga imani yayi a lokacin da yaga halaka ido da ido, amma Allah bai karbi imaninsa ba. Kalimar shahada yayi a wannan lokaci amma Allah bai karba ba saboda azaba ta ci masa. To shi ne anan Ubangiji ta'ala yace kazalika, kamar yanda suka ƙaryatar da kai, suka ƙaryatar da wannan alqur'ani, salaknahu, haka muke shigar da ƙaryatarwar fi qulubil mujrimin, a cikin zukatan kangarari waɗanda sun fahimci gaskiya, suka yi girman kai, suka kimanta, saboda su sun san amintacce ne, kuma sun tabbata abin da ya zo da shi ya wuce maganar dan adam, ya wuce maganar aljan, shi alqur'anin da ya zo da shi. Amma girman kai ya hana su karbi wannan gaskiya. To dan haka duk wani mai girman kai wanda ya kangare ma gaskiya, ya san gaskiya ce, ya fahimce ta, ya kangare mata, to Allah sai ya shigar da karyatar da gaskiyar a cikin zuciyarsa. Ba zai yi imani ba sai ya ga azaba ma a zuciyar gari, in yayi wannan imanin, kuma imani ne wanda ba zai amfane shi ba. Wani ta'ala ya ce la yu'minuna bihi, ba za su yi imani da alqur'ani hatta ya rawu azabul alim, sai sun ga azaba ma'abuciyar gari. Fa ya'tiyahum baghtatan, ubangiji ta'ala ya ce azabar za ta zo musu kai tsaye, wa hum la yash'uruna, ba tare da sun yi sani ba, ba tare da sun yi sani, sun tantance kai tsaye azabar za ta mamaye su. A lokacin nan fa yaqulu, sai kaji suna fada hal na halu mungarun, shin wai mu ababan saurara ma ne domin mu yi imani mu gaskata, ma'ana guri suke wai a dan jinkirta musu domin su yi imani. Ubangiji ta'ala ya ce afa bi azabina yasta'jilun, yanzu da azabar mu ce suke gaggawa, suke neman gaggawar saukarta. To a takaice wannan kenan sakamakon da ke biyo baya, duk wanda ya kauce ma gaskiya bayan gaskiya ta bayyana gare shi kuma ya san gaskiya ce, girman kai ya hana ya bi ta, to Allah yakan karkatar da zuciyar shi game da gaskiya. Allah ya yi rufi akan zuciyar shi, ba zai bi wannan, ba zai imani da wannan gaskiya sai in ya zo cikin yanayin da in yayi imani, imanin ba zai amfane shi ba. Dan haka a wannan lokaci ne suke nadama, kuma nadamar ba za ta amfane su, shine suke cewa hannu hannu munzaru, shin wai mu ababan saurara ma ne domin mu yi imani mu gaskata. Ubangiji ta'ala ya ce afa bi azabina yasta'jilu, shi yanzu da azabar ta mu ce suke neman gaggawar saukarta, kamar yadda bayani ya gabata cewa wai in har manzo ne da gaskiya ya zo musu da wata azaba wadda za ta danke su take yanki, in har da gaskiya cewa Allah ne ya aiko shi, in ba a gaskata shi ba azaba na nan tafi nan, insha Allah ya kamata mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.